à faire aussi une tournée pour de fin de carrière.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 1 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka kawo ziyara nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wata kotun 'yan tawayen Houthi a yau Asabar ta yanke hukuncin kisa akan mutane 49, ciki har da wani ɗan kasuwa mai aiki da ƙungiyoyin jin kai, akan samun su da laifin leƙin asiri, in ji lauyan mai kare su. Su 44 suna cikin mutane 49 da kungiyar mai samun goyon bayan Iran ta tsare, da kuma zargin su da haɗa kai da abokan gaba suna nuni da rundunar haɗaka a jagorancin Saudi Arabia da ke yaƙi da kungiyar Houthi tun shekarar 2015, in ji lauya Abdulmajid Sabra. An yanke wa mutum 16 hukuncin kisa ba tare da suna kusa ba, yayin da aka gabatar da 28 a gaban kotun manyan laifuka ta musamman a Sana, babban birnin ƙasar, in ji Sabra. A cikin mutanen da aka yanke wa hukuncin kisan akwai Adnan Al-Harazi, shugaban kamfanin Prodigy Systems da ke Sana, kamfanin da ya kullo da tsarin da ke taimakawa kungiyoyin jin kai wurin rajista da kuma tantance yadda ake rabon kayayyakin jin kai ga mabukata a kasar da yaki ya daidaita. A cikin watan Maris ɗin bare ne kungiyar Houthi ta tsare Al-Harazi bayan jefa duwatsu a kamfaninsa. Hukuncin na yau Asabar ya haɗa da kwace kadarorin Harazi, in ji Sabra. Sabra ya zargi Houthi da azabtar da mutanen da ake zargi, lamarin da ya tasiri a jiki da kuma tunaninsu. Ya ƙara da cewa an raba mutanen da 'yan uwa da abokan arziki tsawon watanni 9. Sojojin Isra'ila sun yi wa Rafa da ke kudancin Gaza kace-kace da tankokin yaƙi da kuma bindigogin artillery a yau Asabar, sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Isra'ila ta ba da sabuwar taswirar tsagaita buɗe wuta. Jim kaɗan bayan sanarwar da Biden ya bayar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dage cewa ƙasarsa za ta ci gaba da yaƙi har sai ta cimma dukkan manufofinta, ciki har da lalata ƙungiyar Hamas. A nata ɓangaren ƙungiyar gwagwarmayar ta Falasɗinu ta ce ta lamunta da shirin da Biden ya gindaya. A cikin babban jawabinsa na farko da ya bayyana yiwuwar kawo ƙarshen rikicin, shugaban Amurka ya ce tayin mai matakai uku na Isra'ilan zai fara ne da wani mataki na tsawon makonni 6, wanda zai sa sojojin Isra'ila su janye daga dukkan yankunan da ke da yawan jama'a a Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar African National Congress ta yi asarar rinjayenta a Majalisar Dokokin Ƙasar Afirka ta Kudu a sakamakon zaɓe mai ciki da tarihi da aka bayyana yau Asabar, wanda ya ɗora Afirka ta Kudu kan sabuwar turbar siyasa a karon farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata da 'yan tsirarun Turawa shekaru 30 da suka gabata. Bayan kirga sama da kashi 99 na ƙuri'un da aka kada, jam'iyyar ANC mai riƙe da rinjaye a baya ta samu kashi 40 cikin 100 da wani abu kaɗan a zaɓen ranar Laraba, wanda ya yi ƙasa da rinjaye da ta samu tun bayan fitacciyar ƙuri'ar shekarar 1994 da ta kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata, kana ta kawo jam'iyyar kan ƙargan mulki a jagorancin shugaba Nelson Mandela. Hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta gudanar da zaɓen tana shirin bayyana sakamakon ƙarshe a hukumance, amma jam'iyyar ANC ba za ta iya samun kashi 50 cikin 100 ba. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Singapore don halartar taron tattaunawa na Shangri-La a yau Asabar, inda ya shirya ganawa da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin tare da tattauna batun tallafawa kasarsa wadda take fama da rikici a wani jawabi ga wakilai. Bayan da ya isa wurin taron a cikin ayarin motoci cike da tsauraran matakan tsaro, Zelensky ya bayyana a cikin wata sanarwa a dandalin sada zumunta na X, yana mai cewa ya zo ne domin samun goyon baya daga yankin Asiya da tekun Pacific domin taron zaman lafiya da ake shirya gudanarwa a ranakun 15 da 16 ga watan Yuni a ƙasar Switzerland. Sanarwar ta ce tsaron duniya ba zai yiwu ba idan ƙasa mafi girma ta yi watsi da iyakoki da aka amince da su da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga cikin yunwa da duhu da makamai na nukuliya. Sanarwar tana nuni da ƙasar Rasha da ta mamaye Ukraine a shekarar 2022. Sanarwar ta ce Zelensky ya shirya gudanar da taruka da dama ciki har da shugaban ƙasar Singapore Tharman Shanmugaratnam da Prime Minister Lawrence Wong da kuma shugaban Timor-Leste Jose Ramos Horta da Austin da kuma masu zuba jari na ƙasar Singapore.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba zauren VOA.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka kwanakin baya. Muna fannin tambayoyi kuma a yau za mu tashi a inda gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal yake amsa tambayar Sunday Idris, shugaban kungiyar zumunta na 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka. Ga gwamna.
To alhamdulillah, na farko maganar ta'addanci nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a ƙasashenmu yana da nasaba ga irin yanda al'umma suka samu kansu a da. Watakila a lokacin nan ba a yi ma mutane adalci ba, mutane suna nan zaune gari ba aikin yi na sauransu da makamantansu, wanda ga tunanina yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na waɗannan jihohi, mun fito da hanyoyi daban-daban ta yanda za mu iya taimaka ma al'umma samu aikin yi a jihohinmu, wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake. Amma duk da haka ba abu ne mai sauki ba, abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma. Kamar yanzu yanda ake magana, ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci. Kamar mu a Zamfara, Fulani ne da Hausawa wanda 'yan Zamfara ne, nan aka haife su, an san iyayensu, an san inda suke zama da makamantansu. Sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa, abu ne wanda yake da wahala. Kamar yanzu lokacin da kake magana Jigawa da Kano, ai inda Allah ya taimaki Kano lokacin da aka fara ta'addanci, mutane sun fito sun ba gwamnati goyon baya akan cewa ko da ɗana ne na san cewa yana ta'addanci zan miƙa shi ga hukuma. Don me? Kaga ana kasuwanci a Kano, ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun ruguje. Sun ba gwamnati haɗin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a waɗannan jihohi. Shi za ga cewa irin waɗannan ta'addancin da ake muke fama da su yanzu, su ba su da shi a Kano kuma ba su da shi a Jigawa. Saboda mu kanmu mutanenmu sai mun tashi haiƙan mun taimaka ma gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abin da ake cewa informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi. Wallahi idan ba mu yi haka ba duk abin da za mu yi akwai rauni a cikin shi. Saboda haka roƙonmu shine mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu.
A kuma da masu sauraronmu lokaci yayi kuma da za mu ɗebo wasu tambayoyi daga cikin waɗanda masu kallonmu suka turo mana ta hanyar mu ta sadarwa ta Facebook, inda a wannan tambaya ce daga Habu A. Abdul Gulani daga karamar hukumar mulkin Gulani a jihar Yobe. Allah ya sa na faɗa daidai. Yace shin dan Allah wai gwamnoninmu suna jin kokin talakawansu kuwa? al'umma na cikin mawuyacin hali gashi an ki yin ƙarin albashi shin me yasa bari fara da gwamnan Katsina da Kurada
to alhamdulillah ina ganin kamar wannan tambayar da yema kusan mu abin da yasa muka je muka yi takarar gwamnan saboda mun kalli matsalar da talaka yake fama da ita muna ganin kuma akwai gudunmuwar da muke iya bada kuma in ka kalli duka yadda muke hito da tsare-tsaren da ake abu ne muke son ya kai ya dire wurin talaka kusan abubuwan da ke cutar da demokuraɗiyya sai a zo a shinhiɗa babban riga sai a kwanta bisa babban rigar sai talaka ya sha wahala amma duk lokacin da gwamnati ta kai tsaye tana son ta taimaka ma talaka da rai to za a samu sa'ida in ka kalli matsalar tsaro a jihar Adahohin Arewa baki ɗayansu ko kaƙi ko kaso abin da ke jawowa kullum ake ta samun recruitment ake ƴan ta'addan suke ta ƙara samun masu ɗauko an da suke ɗauka talauci ne to muddin a arewa mai hada da talauci ba to muddin kullun sai sun in ka kashe 10 yau gobe sai sun dau 20 to babban matsalar da ya kamata mu fuskanta menene zamu yi mu matasan mu mu samu musu abin yi ko ta bangaren wannan information technology ne ko ta bangaren sana'o'i kanana da matsakaita bangaren noma wanda shi muka shahara wanda mafi yawancin matasanmu suna gudu daga aikin noma saboda suna ganin shi kamar aiki ne na talaka na wahala in baka nuna musu cewa ba kasuwanci ne kuma da value addition wato kara ma abin da ake nomawa daraja wadda aljihun manomin zai kara bunƙasa to wannan hanyoyin za mu kwadaitar da matasa mu jawo su mu shigar da su cikin wannan harkar idan suna da abin yi duk yadda kake son ka ja su su yi ta'addanci ba su da lokacin da za su je su yi ta'addanci.
Gwamna Obasani ba mamaki mai tambayan nan yana ganin za a ce kusa shekara ɗaya anya ko kuna sauraron talakawa kamar yadda ya tambaya.
To alhamdulillah kwarai da gaske zan iya ga maka cewa a tarihin wannan ƙasa ta mu yin tsammani akwai lokacin da gwamnoni ma na arewaci ba ko kuma ce na arewa mafi yamma suke zama a gaisuwa mai za a yi domin a taimaki al'umma. Alal misali in ka duba za ka cewa mun shigo wannan gwamnati kamar wata tara da suka wuce a duk faɗin ƙasar nan ba inda ake da talauci da rashin aiki irin arewa mafi yamma za ka duba ka ga cewa kashi 75 cikin 100 na al'ummarmu suna cikin talauci ko rashin aiki ko kuma ba wani sana'a to in ka duba za ka cewa kowane gwamna a nan wurinmu da muke mitin kamar da gwamna Katsina ga mu kamar na zuwa mu tattauna kamar da suke ba Katsina haka muke a Kaduna alal misali ko watan da ya wuce mun tabbatar da cewa mun ba masu sana'a wato kankanin sana'a mu akan nan kuma in tabbatar maka cewa Zamfara suna yi Katsina suna yi wasu jihohi suna yi mun ba da kuɗi abin da ya kai sama da biliyan 2 su ma na gonsu jihohi sun yi domin a taimaka masu kananan sana'a dan talaucin nan da kake gani kamar yadda gwamnati Katsina ya faɗi shine yake kawo wannan matsalar rashin tsaro na ɗaya kenan na biyu mun samu arewa mafi yamma a duk faɗin ƙasar Najeriya ba inda ake da yara da ba su zuwa makaranta kusan in ce maka muna da yara kusan kowane jiha kusan 600,000 barin ƙarasa maka waɗanda ba su karatu to ƙoƙarin da muke shi ne mu tabbatar da ilimi ya bunƙasa sana'o'i ƙanana sun bunƙasa mutane waɗanda suke sana'a irin manoma ƙananan manoma mun taimaka musu in ba a yi haka ba to ba yadda za a yi a ce mu a arewacin Najeriya al'ummarmu sun samu fita cikin wannan matsalar da muka samu.
Na'am gwamna Dauda Lawan zaɓenka ya bambanta da na sauran takwarorinka da ke nan yayin da su jam'iyyar su ce ta yi tazarce a jihohin kai sauyi aka samu a jam'iyyarka wanda ya nuna cewa kenan jama'a na da kalamai a bakinsu shin ana ko sauraron kalaman jama'an nan?
To alhamdulillah kamar yadda gwamnan Katsina ya yi bayani akan cewa babban makasudin da ya sa muka nemi wannan mulki shine mu ga cewa ya za mu ceci al'ummarmu talakawa wannan shine babban makasudin da ya sa har muka nemi wannan mulki kuma alhamdulillah Allah ya ba mu wannan mulki saboda haka duk abubuwan da muke yi yanzu shine ta wace hanyoyi ne da za mu bi don ceton al'umma talakawa na ba su aikin yi ba su tsaro tabbacin cewa yara sun je makaranta tabbacin cewa yau idan baka da lafiya za ka je asibiti a duba ka da kuma wani hanyoyi ne za mu taimaka ma talakawa don su samu sana'a su dogara da kansu ya zamanto an bambanta da irin da yanda ake zuwa sai dai 'yan siyasa kawai su kwashi dukiyar al'umma su rike kashi 90 su ba su kashi 10 da makamantansu. To mu ba a ƙidanmu bane ba. Abubuwa ne yanzu ma nan muna shimfiɗa daban-daban ta yadda za a ceci al'umma don kowa ya zamanto cewa ya samu aikin yi, ya dogara da kanshi. Ta'addanci zai ragu, ci gaba zai samu, yara za su je makaranta da makamantansu.
Masu kallonmu, anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta musamman. Muna godiya ga bakin namu, gwamna Dikurada na jihar Katsina, da gwamna Obasani na jihar Kaduna, da kuma gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara. Muna godiya kwarai da kuka sami sukuni shigowa cikin wannan shirin. Haka kuma muna godiya kwarai ga sauran bakinmu waɗanda suka sami halarta, suka kuma gabatar da tambayoyi ga bakin namu. Muna fatan Allah ya maida kowa gidansa lafiya. To yanzu a madadin kowa da kowa, Murtala Faruk Sanyin nake cewa mu kasance lafiya.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin farko na tattaunawa da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma, waɗanda cibiyar horar da zaman lafiya ta ƙasar Amurka, wato USAID, ta gayyace su zuwa Amurka. Murtala Faruk Sanyin na zai dawo da kashi na biyu, inda za ku saurari bayanan wasu gwamnonin daga ayarin gwamnoni 10 da suka ziyarci sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyin na, wanda ya hira da gwamnonin, sai Fiona Wamayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
To madalla, kada dai a manta, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
To masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar nan mai cewa, wai dan Allah, a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki? Kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Wassalam, a huta lafiya. Mai tambayar, kamar yadda aka sani, shine Dalhatu Manjus Gobir Samaru, bus stop Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To idan mai tambayar Malam Dalhatu Manjus Gobir da ba sauran masu saurare na tare da mu, zan dan za ku da gefe guda wakilin muryar Amurka a Kaduna, Isa Lawan Ikara, ya gabatar maku da kashi na ƙarshen na ansar da ya samo daga mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala, wanda zai dora daga inda yake bayani kan yadda matashin shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tsara yadda zai ciyar da ƙasarsa gaba ta wajen sake fasalin sojojin ƙasar, da cewa
mutanen da ake diba amma da su ba su train da horo su zama sojoji, sai zamanto sun dara waɗanda ake diba a baya yawa. Amma sojoji waɗanda suke masu amfana da ƙasa, in aikin gini ne, in aikin kere-kere ne, in ainin aikin engineering ne, duka za ga suna da masana'antu da suke aiki, ba kai yanzu ma suke suna jiran
yaki yazo.
Sam ha, sojoji ne amma suna da abin da suke taimakawa, suna kere-kere, suna saka, suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma kasa. Yanzu nan ana son suna da kamfanoni waɗanda suke kera motocin yaki, suna da kamfanoni waɗanda suke horar da mutane ka zo ka biya su. Misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar 100 ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a, to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma komandan din wata makaranta dake gargashin soja na wannan kasar, sai kawai sai sa sojojin su sai su yi mu wannan mutane training, su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukatar su kware akai, sannan kuma a biya su kuɗi su ba waɗannan allowances. So ya rage cututtuka iri-iri, kuma wannan penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai, wanda ya cuta a kashe shi, wanda ya saci dukiyar kasa a kashe shi to sai zama to mutane suna dardar suna tsoro musamman ma shi shugaban kasan Kim Jong Un din nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda kuma mutane ba su san fara shi ba ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan
to ilo su ce to kamar inda shi wannan shugaban kasa na Korea ta Arewa ya taka rawar gani na irin sauye fasalin kasar da ya gada wurin mahaifi da kaka a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da kila za a ce yayi wani abun a zo a gani
akwai misali zamu dauki daya a Afirka kasar Mali misali shi wannan soja da ake kira Assimi Goita wanda ya kawo mulki yana da shekara 38 lokacin da ya zo mulkin kasar akwai yan tawaye a arewacin kasar akwai waɗanda suke kiran kansu Ansaruddin da su waye sun sami kansu sunaye iri-iri amma yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan Allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a nan kasar Hausa misali zaka je Sokoto zaka je Kano zaka je Zaria zaka je ina ne gidajen manya-manyan malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu ba wai Qur'ani kawai suke rubutawa ba a akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake daura kai har yanzu tura mulki turawan nan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wushin malaman nan aina suke karatu wasu so da yawa misali a kasashen mu na Hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za ga ya maka in fannin fiqh ne ga waidi ahalari ishmawi ziya risala askari da sauransu ko sannan a zo misali nahwu ne a ce maka qadarun nada wa ballar sada a ce maka ajrumiya a ce maka ibnu wardi dirin wadannan ko to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiyya zaka je ka samu su rubuta littafi akan mathematics malaman zaure zaka je ka samu su rubuta littafi akan physics malaman zaure zaka je ka samu su rubuta akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun rubuta akan psychology tarihi duka sun rubuta akan life science ma'ana kimiyyar dan adam kamar shi wannan tawaye suka je suna rugurguza
biology din nan
ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantun mu na Harvard ko Oxford ba ina suka samu wannan knowledge to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turayen suke musulunta to waɗannan a Mali idan ka je Timbuktu unguwa ce babban unguwa zaka samu akalla library manya-manya fiye da 50 na waɗannan rubuce-rubucen hannu a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar ɗan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu a kai ka gane to waɗannan 'yan ta'adda sai suka ta san mu rusa waɗannan abubuwan kaga suna so su kowane tarihinsu kuma wannan ta'addanci yana da alaƙa da turawan yamma suke amfani da jahilan cikin kasar wurin su bata tarihinsu ya za a yi a waye gari a ce bakar fata ya rubuta wani abu sannan wani farin fata shi ne zai zo ya kai wani abu wurin bakar fata to suna bakin cikin wannan musamman kasar Faransa ni na je kasar Mali a wancan lokacin na ga yadda a nan ne masu Musa ya tashi the richest man in the world kuma bakar fata ka gane
wanda ya fi
kowa arziki a duniya Mansa Musa ka duba irin gwalagwalen da yake yawo da su in ya tafi aikin hajji da sauransu to duk suna da tarihin wannan abubuwan da cibiyoyi na ilimi da jami'ar Sankore duk anan ne cikin Mali cikin Timbuktu to sai suka tasan mu rusu waɗannan suna bi suna kashe mutane suna yin kwace suna yi ma mata fyaɗe da sauransu to yana daga cikin abin da shi wannan shugaban ƙasa Assimi Goita ya gada daga gwamnatin da suka ture a wannan kasa na ɗaya kenan to sai da wannan Assimi Goita ɗin suka tasamma waɗannan 'yan ta'adda da yaƙi suka ci galabarsu aka ƙwato duka yawa mafi yawa daga cikin waɗannan kayayyakin tarihin aka je ba mako aka je aka aje su aka samu wuri aka killace su ba dan haka ba yanzu sun shafa tarihin dubbannin shekaru kaga achievement ne na ɗaya kenan sannan corruption yaƙi da cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikin ƙasar mutum ne yana shugaban ƙasa ko minista
sai ga ya sa tuduke kasar ya kai Faransa ya je kafa company ko ya sai gida a Faransa ko ya je buɗe account a France ya sa kuɗi masu dumin yawa na arzikin kasar wanda su ya kamata a amfani da su a samu mutane ruwan sha a samu mutane saukin rayuwa a biya mutane kuɗi su karatu samu ilimi don ƙasa ta bunƙasa to sai zamanto ministocin da shugabannin ƙasar na baya sai su kwashi dukiyar ƙasar ta hanyar haɗin gwiwa da ƙasar Faransa da shugabannin Faransa sai su kai kuɗin ƙasar suna bunƙasa arzikin wata ƙasa suna ƙara talauta ƙasar su to wannan Asimi Goita din yana daga cikin abin da yayi na yanki alaka da abin da ya shafi wato barazana da ƙasar Faransa take musu cewa su bada mulki ko su zo su ci su da yaki suka ce sun shirya su duk abin da ƙasar Emmanuel Macron ya faɗi suna da amsar da suke mai da mishi ba ta ba samu ba a cikin wannan ƙasar a ce yau shugaban ƙasa irin Emmanuel Macron ya barazana da kakkausar lafazi ga waɗannan shugabanni na Afirka su kuma su ce su zo an shirya har sa ECOWAS aka yi aka ce su ba da mulki ko kuma a yanke hudar jakadanci a sa musu takunkumin tattalin arziki suka ce sun yarda
wato matashi da matashi ke tunda shi ma Emmanuel Macron yana cikin wa'annan aka lissafo a cikin matashi
lissafo so shi wancan shugaba na wancan kasar gaskiya ya yi tasiri ya kaurin suna kai zan ce wurin abin da ya shafi corruption shi wanda aka mai juyin mulki kuma aka waye gari wato ya kasa mai da hankali wurin dakatar da rikice-rikicen da ke faruwa na kashe mutane da kwashe dukiyoyinsu da ruguza gidajen tarihi da gidajen malamai na arewacin kasar ya kasa yi saboda haka ranar 18 ga watan 8 shekara ta 2020 sai su waɗannan sai aka mishi juyin mulki a wancan lokacin saboda a watan Yuli na shekara ta 2020 duka gaba ɗaya kasar aka shiga tarzoma zanga-zanga ake yi saboda kin jinin wannan kazamin mulki da suke yi to kaga July a watan 8 ko sai aka kifar da gwamnati a wannan lokaci to daga baya an samu nasara wurin wanzar da zaman lafiya saboda me kalaman shi shugaban kasa ya ƙara sa hope a cikin zukatan ƴan kasa cewa za a samu da zaman lafiya kuma za a zama da sojojin da za su fuskanci waɗancan ƴan ta'adda kuma zuwa yanzu an samu nasara fiye da da yadda ake ciki tattalin arzikinsu ya ƙara bunƙasa ka gani an buɗe iyaka su tsakaninsu da sauran ƙasashe kamar su Senegal suna kasuwanci sannan kuma bayan nan sai gashi har zuwa yau ba za ka taɓa nuna wani katafaren gida cewa Asimi Goita shi ya gina shi a matsayin nashi ba ko kuma wani daga cikin ministocin da aka nada a ce yau gashi sun ɗebo wata dukiya sun kai ƙasar Faransa ya sa tsantsini hasali ma yaƙi suke yi da duk wani wanda yake magana akan haƙƙin ƙasar Mali sun kuma ɗauko hanyar da za su dasa ma yara matasa kishin ƙasarsu mai kishin Turai ba suna gaya musu cewa abinda za ku yi shine ku zauna ku gina ƙasar ku babu wani baturen da zai baro ƙasar shi su ce ya zo ya gina muku ƙasa in kun ga bature a ƙasar ku to ya zo ne ya karu da ku ba ya zo ne ya amfana muku ba to irin aƙida da suke dasa ma matasa kenan masu tasowa musamman waɗanda suke primary da secondary schools Allah ya sa mu dace
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin mataimakin farfesan tarihi Salisu Bala da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara da wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mainan Dudu da ta bada umarni kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safon ku.